بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوري الله منا يبوغ ليش دي ساكة حدا مو أولا يمشي يمشي اللي تنين عشرين ده دوغة وطن رجب الشكرة 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 8 ga watan 3 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Zaman mu na 23 a tattaunawa da muke akan sunna falalata darajarta matsayinta tarihinta da kuma tarihin masu inkarinta da kungiyoyinsu da ra'ayoyinsu da kuma barnar da suka jawo al'umma da kuma martani da malamai suka yi akan wannan aqidu nasu. Muna tattaunawa akan madhhabar al-ash'ariyya al-ash'ariyatu ko al-ash'ariyya, wannan shine zaman mu na uku akan wannan. Mun magana akan suwaye da tarihin kafuwa, duk da abubuwan sama-sama haka muka bibbisu, da kuma mun fara magana akan aqidu nasu musamman dangane da abin da ya shafi asma'i wa sifat da usul din da suka gina kunci ginshikan da suka gina aqida akanta. To mun fara magana akan mafasid na wannan tunani wanda ya dora aqidu akan hankali a ajiye nassoshi. Akwai al'amura masu hatsarin gaske da waɗannan mutane suka dora aqidu akai, kuma lura da tasirantuwa da wannan manhaji ko wannan hanya da daewa daga cikin musulmi a zamanin yanzu da kuma kafin wannan zamani ma suka yi, da kuma tasirantuwar da littattafai suka yi na waɗannan aqidu. Zan ce saboda kasancewar akwai manya-manyan malamai da suka ba da gudunmawa wajen yaɗa addinin musulunci da rubuce-rubuce a kansa waɗanda suka tasirantu da wannan aqidu na ash'ariyya. Daga kyakkyawan niyya, ba daga mummunar niyya ta ruguza addini ba, tunda an ga a tarihi irin abinda manyan malaman nan suka yi na ba da kariya a wasu fannoni na aqidar da suka kare gwargwadon fahimta su, illa kuskure babba da suka auka ciki shine da suka bi manhaji na Mu'tazila wanda suke wa raddi, da suka ɗauko manhajin falsafa wanda suke wa raddi, amma sai suka bi su suka karɓi usul ɗinsu ta ɓangaren gabatar da hankali a kan nassoshi. To wannan abin da ya shafi alaƙarsu da nassoshin na fi so mu mai da hankali a kai, saboda shi ya fi alaƙa da wannan muhadara da muke gudanarwa, tunda muna magana ne a kan muhimmancin sunna da kuma alaƙar waɗannan ƙungiyoyi ko aqidunsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wancan zama da ya gabata mun yi magana akan daga cikin mafasid, wato abubuwan barna da suka shigo wa al'ummar musulmi ta hanyar wannan aqida ta ash'ariyanci, shine matsayinsu dangane da nassoshi. Nan nassoshi ba iya hadisai ba, duk da tattaunawarmu akan hadisai ne, amma matsayinsu dangane da dukkan nassoshin Qur'ani da dukkan nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda matakin da suka ɗauka na cewa waɗannan nassoshi, sawa'un ayoyin Qur'ani ko hadisai ingantattu ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ce musu dalilai ne lafziya na lafazi, ma'ana lafazi akai amfani da shi na larabci wajen isar da sakon hujjojin da suke cikin alqur'ani da hujjojin da suke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka kafa wasu ka'idoji da in an bi su akan haƙiƙar yadda suka sa su to gaskiya babu abin da ke ciki illa ruguza alqur'ani shi kansa da kuma ruguza hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wurin su suna cewa al-adillatu al-lafziyya la tadullu ala al-yaqin wani shine mafsada ta farko a cikin wannan harkar ta su bayan mun yi magana akan abin da ya shafi tsaye da ko in ce tabbatar da sifofi maganar hululul hawadisi mun yi wannan magana wannan da ta shafi siffa ne amma wannan umuman generally abin da ya shafi tabbatar da aqida ta hanyar nassoshi suka ce wannan ba daidai bane ba a amfani da nassoshi lafazi qur'ani da hadisi wajen tabbatar da abin da yake yaqini ake nema a ciki domin su waɗannan nassoshi ba sa ifadar yaqini mana ba a fa'idantar yaqini daga alqur'ani ba a fa'idantar yaqini daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ba dan waɗanda suka faɗi wannan maganganu akwai su ma daga cikin malamai ne a fiqhu malamai ne a usulul fiqh inda haka kawai wani yazo ya faɗi wannan wani zai iya cewa anya musulmi ne zai faɗi wannan zancen to amma kasancewar su suna ganin ma kariya suke baiwa musulunci haka suka fahimta duk saboda me saboda kuskurewa manhajin kuskurewa hanyar da ake fahimtar wannan babi na aqida babin aqida musamman babin da ya shafi ghaibiyat abu ne na gaibi gaibi kuma yana ginuwa ne ana iya sanin sa ne kawai ta hanyar khabar khabar kuma me khabar labari wanda yafi kowa sanin sa ya fada babu wanda yafi kowa sanin komai sai Allah Allah shine sama da kowa wajen ilimin komai shine ihata da komai wajen ilimin sa sannan sai manzon da ya zaba ya tsare ya kuma aiko shi zuwa ga mutane wanda har ya hana shi ya shigar da zancen sa a cikin nasa zancen har yace zai kama shi inda zai faɗi wani abin da Allah bai faɗa ba sai ya faɗa to kaga waɗannan maganganu da za su zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah to su kuma waɗannan bayin Allah sai su ce ai ba a kafa hujja da wannan maganganu domin in dai ababun aqida ne to yaqini ake so yaqini kuma baya samuwa ta lafazi wai sai ya cika wasu sharuɗa ai ba kuma ntaba wannan shine abin da muka tsaya a kansa a makon da ya gabata to zamu koma kan wannan din sannan kuma sai mu ci gaba da bayyana fuskar barnar da take cikin wannan aqidu da ash'ariya suka tafi a kansu wani zai ce to ai me yasa za a zo ana wannan zance bayan al'ummar musulmi mafi yawa ta yadda da waɗannan malamai kuma mafi yawan littattafai ma da ake dogaro da su a kowane fanni ai waɗannan malaman su suka rubuta da gaskiya a cikin wannan zance akwai kuma wani wurin da ba haka yake ba da za a sake shi gaba ɗaya haka ba gaskiya ne cewa da yawa malamai da suke tallan wannan aqida ko suka kafa ka'idojin wannan aqida sun ba da gudunmawa wajen wasu fannoni na ilimin addini musamman a usulul fiqh kuma ba kuma ta ba na faɗi sababin wannan kasancewar mazhabar shafi'iyya malamanta su suka rubuta littafan usulul fiqh mafi yawa kasancewar al-imam shafi'i shine ya fara rubuta littafi akan usulul fiqh kuma wannan ihtimamin damuwar da ya baiwa wannan abu ya sa ɗaliban mazhabarsa duk sun himmatu da wannan kuma koda a madrasar usulul fiqh ai kun san an kasa ta zuwa gida biyu akwai madrasatul fuqaha akwai kuma madrasatul mutakallimi ko madrasatul fuqaha din ana nufin mazhabar hanafiyya mazhabar hanafiyya usulul fiqh sun gina shi ne akan fatawoyin malamai nasu magabatan su suka yi kuma suka gina akan wasu abubuwan da kiyasi na hankali zai iya karba an fahimci an mun san wannan duk da wanda ya karanta usulul fiqh ya san wannan su kuma wanda ake cewa mutakallimun sun gina akan manhaji na mutakallimun manhaji ilmul kalami dai da aka sani tunda mafi yawan su masana ne a wannan harka ta ilmul kalami ma'ana kallon zance a matsayin sa na zance da kuma ka'idojin mantiki da sauransu to wannan abin shi yasa aka samu wancan amma a ce tunda su suka fi yawa suka fi rubuce-rubuce don haka mazhabar su ita ce gaskiya sai a ce a wannan maganar ba haka take mazhabar gaskiya in dai ababun aqida ce shine mazhabar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a kanta mazhabar da suka dora tabi'ai akai mazhabar da tabi'ai suka dora atba'ut tabi'in akai mazhabar da zaka samu ita ce fahimtar manya-manyan malamai karbabbu a musulunci musamman musulincin dai da aka sani na sunna manya-manyan malamai irin su Imam Maliku da Al-Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal kafin su kuma Al-Imam Abu Hanifa wannan duk musulmin sunna sun karɓi waɗannan manya-manyan mutane to kuma babu ɗaya daga cikin waɗannan manyan mutane da ya ɗauki mazhabar ko ta mu'tazilanci ko ta ash'ariyanci babu ba ash'ari la Imam Ahmad la Shafi'i la Imam Maliku la Abu Hanifata dan haka tuhumar cewa wannan mazhabar ta ash'ariya ita ce asalin musulunci wannan sam ba haka ba babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka yarda da su da kuma waɗanda suka rayu a zamaninsu wanda ya ɗauki mazhabar ash'ariya a matsayin ita ce mazhabar da wajibi a bita wani zai ce to ai lokacin waɗancan ɗin babu waɗannan matsalolin akwai su a wani zamani ne aka kama Imam Ahmad bin Hanbal har da bulala har da ɗauri akan me akan yaƙi ilmul kalam yaƙi mazhabar mu'tazilawa da gwamnati ta karɓa a wancan lokaci aka riƙa azabtar da malamai a kanta kaga kuwa ashe ba babu waɗannan abubuwan ne gaba ɗaya ba amma su sun gamsu da abin da sahabbai suke kai fahimtar da sahabbai suka samu akan Qur'ani ita ce daidai fahimtar da sahabbai suke akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce daidai duk wanda ya kuskure wannan to dole zai fada wani bata wani nau'i ko wani nau'i an fahimci wannan yau don haka ba daidai bane a ce ai mafi yawan malaman musulunci tunda an samu sun tasirantu da ash'ariya to dole ita ce gaskiya sam ba haka ba yawa daga Abul Hasan al-Ash'ari wanda ake dangana mazhabin zuwa gare shi zuwa waɗanda suka assala ka'idojin da ake tafiya a kansu gaba ɗayansu ba su ne hujja ba ba sa cikin asrul ihtijaji waɗanda za a ce wannan ana kafa hujja da su mun sani da Abul Hasan al-Ash'ari mun ambaci shekarar da ya rasu 324 wanda suka biyo bayansa na kusa da shi Abul Hasan Abu Tayyib al-Tabari da makamantansu su Baqillani shekara 403 da makamantansu duka bayan asrin ihtijaji ne bayan su Imam Maliku bayan su Shafi'i bayan su Ahmad bin Hanbal ballantana ka go kansu Ghazali su Razi Ibn Furuk da sauransu wanda dukkaninsu dai malamai ne sun yi kokarin da suka yi a wasu fannoni to amma a wannan fannin na aqida a gina shi akan dogaro akan hankali a ajiye nasoshi to gaskiya barna ya kawo al'ummar musulmi ba gyara ba an fahimci wannan abu kuma wannan za mu iya cewa kuma haka yake shine babban sababi na matsaloli da yawa da muke ciki a al'ummar musulmi na sha faɗa mana a nan a cikin darussa da suka gabata a babin darussan mu dai da muka yi akan aqida na kan faɗi cewa babu matsalar da ta jefa musulmi cikin matsalolin rabuwar kai irin wannan harkar ta falsafa da kuma ilmul kalamin nan da aka karɓa da ba a karɓi wannan abu ba an tsaya akan fahimta irin ta sahabbai akan abin da ya shafi addinin da za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna to gaskiya da ba mu samu matsalolin da muke ciki da ba a samu wannan hakokin mu'tazilawa wane ne da waɗannan aqidu duk da aka samu aka rarraba da ba a same su don haka abin da yake shine daidai tsayawa akan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin in ce zahirin wa batinin ma'ana yadda lafazin yake a ɗauke shi haka a fahimci ma'anar da take ciki kuma a iya istinbati
su masu wannan irin manhajin zaka ga suna tuhumar waɗanda suka yi riko da sunna a matsayin wai ba su da fahimta saboda wai an yi watsi da hankali an kama zahirin nasi ma'ana an yi zahiriya sai su rika hada manyan malaman musulunci da basu bi wannan hanyar ta ilmul kalami ba a matsayin mutanen da kwakwalwar su wai bata iya daukar abu ne shi yasa basu shiga cikin wannan harkar ba wannan kuma babban kuskure ne ka tuhumi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ashe ba su da fahimta duk da zamu zo kan me suke cewa akan wannan ina ga mu kyale shi mu gude waɗannan abubuwa da muka fara daukowa dangane da waɗannan mafasid da ka'idoji da suka sanya waɗanda ba su da kyau na biyu mun yi magana akan sun ce dalilin qur'ani da hadisi adilla ne lafziya lafzi kuma la yadullu ala yaqin suka ce sababin haka shine da qur'ani da sunna baka iya kafa hujja da su sai idan sun cika sharuɗa guda goma razi ka wannan a cikin kanunin ta'wil nasa cikin muhassilu afkaril mutaqaddimin wal mutaakhirin min al ulama'i wal hukama'i wal mutakallimin wani littafi nasa karami da ya rubuta da ya fadi waɗannan ka'idoji cewa tilas ne sai ya zama aya ba za ka yi aiki da ita ba sai ta cika sharadi goma hadisi ma ba za ka yi aiki da shi ba sai ya cika sharadi goma waɗannan sharuɗa goma kuma duk ba a san su la daga sahabbai farko ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya yi magana ko bai taba kawo wata magana ta sa ya ce ku yi aiki da ita bayan kun bi waɗannan sharuɗa ko da ya ce wanda razi zai kawo muku daga baya duk ba a samu wannan zancen ba a faɗi wannan ba amma sun karɓi Qur'ani sun fahimce shi sun yi aiki da shi na'am Allah maduki ya faɗa huwal ladzi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat mun san wannan cewa akwai wasu ayoyin muhkamat ne ma'anarsu ɗaya ce ba ta ɗaukar ma'anoni da yawa hukuncinsu ɗaya ne sanannen abu ne ba rikici a ciki shine ake ce ma nusus nassi a mas'ala wasu kuma ayoyin mutashabihat ne suna buƙatar in za ka fassara suka koma waɗancan muhkamat ɗin shine ma'anar mutashabi mutashabihi ana fahimtar ma'anarsa ne in an koma muhkam ba ana nufin mutashabihi ba shi da wata ma'ana ba ba wanda ya sani ba a'a wasu sun sani wasu ba su sani ba wannan kuma gurgurdan da kira'ar a ina ne mahallin da zaka yi wukufi wannan la ya'lamu ta'wilahu illa Allah to shin illa Allah nan ne wurin wukufi ko kuwa warasikuna fil ilmi wanda kowanne kuma da mahallinsa in an ce babu wanda ya san ta'wilinsa sai Allah ana nufin haƙiƙanin abubuwa a gaibiyat da tsayuwar siffofi a zatin Allah wannan babu wanda ya sani sai Allah in kuma an ce warasikuna fil ilmi ma'ana illa Allah warasikuna fil ilmi to ana nufin tafsirin waɗannan ayoyi to in ku tafsiri ne wasu malaman sun sani wasu ba su sani ba amma duk al'umma ba za ta zama bata san ma'anar ba Allah sa kun fahimci wannan me ake nufi yawa dan haka su ita wannan magana ta cewa Qur'ani da hadisi ba sa fahimtuwa sai ko ba a kafa hujja da su sai an samu waɗannan sharuɗa guda goma babu zancen asali a wannan magana asali barna ce kuskure ne kowa ya faɗe ta to ba daidai ba Allah ya gafarta masa kuma kamata ya aje masa zancensa ba za a bi ba domin kuwa magabata da su Allah ya bamu labari cewa ƴan aljanna ne musamman sahabbai almuhajiruna wal ansar ba su san wannan ka'idojin mu kuma sun shiga aljanna Allah ya gaya mana kuma mun yarda ashe kenan zancen gaskiya shine ana amfani da alqur'ani zahirinsa a fahimci me ya faɗa kuma qur'ani la yadullu ala albatili kamar da zamu zo mu magana insha Allah daga waɗannan ka'idoji kamar da muka karanto su wancan karo ina ji ai mun faɗi ma abubuwan guda goma ko yawwa duka mun faɗe su har ƙarshe ko ba mu ƙare ba na hudu aka faɗi tsayi to razi yana cewa bari mu ƙarasa su razi Muhammad ibn Umar ar-razi ana kiransa Fakhruddin ar-razi yana cewa ad-dalilu al-lafziyyu la yufidu al-yaqina illa inda tayakkuni umurin ashara in dai dalili na lafazi ne qur'ani ko da hadisi lafazi ne ko abinda suke nufi kenan qur'ani da hadisi magana ce lafazi ne aka fadi to waɗannan lafuzza kuwa ba sa fa'idantar da yaqini ma'ana baka iya daukar ilimin yaqini daga qur'ani ko hadisi sai idan sun cika sharuɗan guda goma ismatu ruwati mufradati tilka al-alfaz shine na farko wato waɗanda suka ruwaito ɗai-ɗai kun lafuzzan nan da aka ruwaito ya zama cewa ma'asumai ne a tabbatar da cewa ba sa kuskure ba su kuskure ba a cikin abin da suka ruwaito kowane lafazi da Allah ya faɗa kowane lafazi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba za a yi aiki da shi ba sai ya tabbata waɗanda suka ciro waɗannan lafuzza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asumai ne wannan kuma babu ba zai yi ba na biyu wa sihhatu i'rabiha da ingancin i'rabi li'irabi a ce fa'ili marfu'i ko maf'ulun bihi mansubun wannan hali ne da sauransu sai ya tabbata i'rabin hakiki wa tasrifuha da ilimin sarfu sanin auzanin kalmomin wa adamu lishtiraki wal majaz da kuma ya zama cewa babu ishtiraki ba alfaz ne mushtaraka lafazi daya da ya dauki ma'anoni da yawa ba kuma kowanne daidai ne akan kowanne kamar lafazin ainu ko ana cewa ainu asalin ain akwai al-ainul basira ko ido akwai ain mabubbugan ruwa yawa inda ruwa ke kowa a ce wannan idan ruwa ne shi ma ana ce masa ain akwai dan leken asiri ko jasusi ko mai aiki irin wannan shi ma mai ana ce masa ain to duk waɗannan kaga wannan lafazi ne ana ce masa me lafazi ne mushtarak in akai amfani da shi a kowanne nan hakika ce ba majazi ba yawa to shine abin nufi to ya zama babu ishtiraki wannan dai misali ɗaya ne akwai misalai da yawa wal majaz da kuma majazi wannan mun yi magana a kansa ko yawa a ce wannan lafazi hakika ne wannan kuma lafazi majazi ne to duk waɗannan fa ai kun dai san wannan ɗin ko abinda ake nufi da majazi da kuma hakika suna cewa lafazin da aka yi amfani da shi fima wudi'a lahu lafazin da aka yi amfani da shi a asalin usage asalin inda aka sanya kalmar ke aiki domin sa to haka aka yi amfani da shi shi ake ce ma hakika amma kullun ne da misalin da aka saba bayarwa shine na zaki ko yawa in an ce al-asad da larabci ana nufin zaki in aka faɗi wannan kuma hakika ne fil hayawanil muftarik in ana zancen dabban nan mai farautar ɗan uwansa ya cinye ko ya farauci dai nama ya ci a jeji zaki dai sarkin dawa kamar da kuka sani to ana amfani da lafazin kuma in mutum gwarzo ne shi ma ana ce masa zaki wannan kuma yabo ne da ɗan adam yake to amfani da lafazin zaki ga ɗan adam ta ɓangaren yabo ɗin shi ne ake ce ma mene majazi yawwa an ari kalmar ne an yi amfani da ita babu isti'ara to sai wai abinda razi yake nufi kafin ka kafa hujja da wata aya ta qur'ani da aka faɗi wani lafazi sai ka tabbatar Allah bai amfani da wannan lafazin a babin majazi ko ishtiraki ba ma'ana sai ka tantance wacce ake nufi sannan ne zai zama yaqini haka nan in hadisi ne sai ka tantance ya zama hakika aka yi amfani da ita ba mai ba majazi ba to sannan za ka yi kafa hujja da wannan hadisi kowa a cikin kunan zai ce gaskiya wannan maganar ba a taɓa jinta ko a cikin sharhin hadisai da za ka karanta ba wanda zai kawo maka wannan ya ce wannan hadisin kaza ne da kaza ne ko wannan sai sun cika waɗannan sharuɗa sannan a aiki da shi wat takhsis bil ashkhas wal azminati sai ya zama an tabbatar da cewa wannan ayar ko wannan hadisin me yasa na faɗi wannan qur'ani ko hadisi ai saboda al adillatu lafziya suka ce kuma duk wannan al adillatu lafziya yashmalu al qur'ana wa al hadisa sai ya zama cewa babu taksisi, ma'ana babu wani abu da ya nuna cewa wannan ayar da wani ake shi kadai, to sannan ne za a iya kafa hujja da ita akan kowa da shi ne at-taksis bil ashkhasi wal azman wal azminati, da kuma zamana, ko a ce wannan ta zamanin manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam kawai, to sai ya tabbata ba wannan ake nufi ba, to sannan zaka kafa hujja da ita a kowanne abu. Wa adamul idmari, ya zama babu wani idmari, ma'ana kuru-kuru zancen yake ba lamiri akai amfani da shi da zai iya dauka fasarori da yawa ba. Wa taqdimu wa ta'khir, ya zama babu gabatarwa da jinkirtawa na zance, ma'ana nan har a siyakin abin da ya shafi zube na kalmomin, yadda akai amfani da kal abin nan kalmomin, akai sentences din, akai jumlolin da akai magana, ya zama babu abin da za a ce. Wani lokaci ai zaka ji kajin malaman tafsiri sun ce hadha fihi taqdimu wa ta'khir, ko kamata ya ce ai quddima ma haqquhu at-ta'khir wa ukhira ma haqquhu at-taqdim, an gane a tsari irin na zancen dan adam da bayanin harkokin balaga ilmul ma'ani duk ana yin wannan zance, to sai ya zama aya babu wannan abun a ciki, hadisi ma babu wannan abun a ciki, sannan ka kafa hujja da ita. Dole malamai su ce wannan maganar ta rusa alqur'ani, to kuma gashi malamin tafsiri ne rubuta, yana da babban littafin tafsiri sunansa ma Fatuhul Ghaibi, sunansa kenan tafsirinsa, ban ji ba Futuh shine rubuta wannan. Sannan kuma yace wa adamul mu'arid al aqli, to kaji ya zama babu wani abu na hankali da ya saba wannan nassin, shine shar'in ai aiki da nassin fa. Wa adamul mu'arid al aqli allazi law kana, wanda da akwai, in dai da akwai wani abu da ya saba wannan ayar ko hadisin, la rujjiha ko la rajaha, ai huwa da ya shi ne zai rinjaye, in sai ya zama an tabbatar da babu wani abu na hankali da wannan hadisin ya sabawa, sannan za a yi aiki da shi. Wani ma'ana ya rusa duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka bane? To haddafa ayoyi, eh, karka ce wani hadisai ne kawai abun yi, har ayoyi, shi zancensa magana ce ta al-adillatul lafziyya, ka'ida ce ta mantiki kawai ta falsafa, suka dauko suka zuba a ciki. Sannan sai ya ce ku ji, id domin kuwa tarjihun naqli ala al-aqli, domin kuwa a rinjayar da naqli, naqli shine kitabu wa sunna, kullun ka ji an faɗi wannan ba sai mun fassara ba, naqli shine mene? Qur'ani da hadisi, kamar da muke cewa a Hausance Qur'ani da hadisi, ma'ana Qur'ani da sunna matsayin istidlali. Yawwa, id domin kuwa tarjihun naqli ala al-aqli, rinjayar da Qur'ani da hadisi, ka rinjayar da su ala al-aqli akan hankali, yaqtadi yana hukunta, yana sabbaba al-qadha fil aqli, kai suka kenan a hankali, المستلزم للقدح في النقل, wanda in ka soki hankali to ka kuma soki shi kansa naqalin, sukan hankali to suka ne ga qur'ani da hadisi, liftiqarihi ilayhi, domin ko shi naqalin yaftaqiru ila al-aqli, kuma ba ku gane, domin shi naqali ai kun da lafazin nake cewa ko naqal, naqal shine qur'ani da hadisi, liftiqarihi ay liftiqarin naqli wa huwa alquran wa sunnatu liftiqarihima ilayhi ay ila alaqli, to idan kace zaka rinjayar da qur'ani da hadisi akan hankali, yayin da aka samu sabani kana karanta aya sai kace ah kai wannan aya ta saba wa hankali, kana karanta hadisi sai kace ah wannan hadisi ya saba wa hankali, to wajibinka ka ajiye ayan nan da hadisan nan kai amfani da hankali, domin kuwa in ka ce zaka gabatar da Qur'ani da hadisi akan hankali, to wannan zai sa a soki hankali, domin ko in aka soki hankali shi kuma ya lazimta kenan an soki shi kansa Qur'ani da hadisi, an soki Qur'ani da hadisi don me? saboda Qur'ani da hadisi suna buƙatar hankali kafin ai aiki da su tunda kuwa aka soki hankali to abin da yake tabbatar da su domin suna cewa wai a wani wurin cewa yayi id laula al-aql lama arafna sihhatan naql domin ba dan hankali ba da ba mu san cewa shi Qur'anin ma da shi hadisin ingantattun maganganu bane tunda ko hankali shine ya koya mana cewa Qur'ani gaskiya ne hadisan ma gaskiya ne to wajibi a gabatar da hankalin akan Qur'anin da sunna wannan shine zancen malami inda ya faɗa kuma wannan shine abinda mafi yawa suka dauki wannan ka'idar a matsayin abinda za a yi amfani da ita a soke ayoyi a soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya zurfi a wannan harka ta ilmul kalam zaka ga ba shi da girmama nususin Qur'ani ko wa'azi kake da kakawa ku ji ba ba su iya komai sai wa'azi yana da saurin a soki malamai a ce ƴan wa'azi za a karanto aya kawai ba a san fiqhun da ke cikin ta ba kisa a kiyaye wannan manhajin shine ya dora mutane da yawa daga cikin masu ilmul kalami da masu burgewa da zancen su masu wato ruduwa da zancen su suke daukar irin wannan mawkifi kaga ana rena malaman sunna ana ce musu jahilai hashawiyya eh su ne masu tatabbu'in kushuri sun bar lubbi haka zaka ji ana fadi masu bibiyar bawo ana bin bawo an rabu da substance har yanzu haka zaka ji masu girmama hankali yan daliban mu'tazilawa da masu inkarin hadisai dinnan na zamanin yanzu zaka ji duk suna faɗin irin waɗannan abubuwa suna sukan malaman da suka makalkale wa Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba tsohon ba tsoho ba sabuwar tuhuma bace kai ba tsoho ba sabuwar tuhuma bace tsohuwar tuhuma ce an dade anai fitintunin da aka yi a zamanin su Imam Ahmad bin Hanbal duk da waɗannan abubuwan aka yi ta faɗa lokacin ana ta kiran su hashawiyya shine hashawiyya masu yan gefe kawai shine dai masu bin bawo basu ba a tsaya a fahimta su abin da suke so ka shigar da fahimtar ka cikin abin da Allah ya faɗa kuma ya zama kana da ƴancin ka ce baka karɓa ba abin da suke so kenan shi yasa har yanzu zaka ga masu maganar ƴancin fahimta da ƴancin addini da ra'ayin kowa a bashi dama ya faɗi ra'ayinsa zaka kullun zancen su kenan in ka kawo musu aya sai su ce to ai wannan interpretation ɗinka ne a karamin kallon ai akwai wasu malaman su ma suna da nasu interpretation sai zama kenan ashe gaba ɗaya zancen Allah ba hakika a ciki ba gaskiya tunda kowa interpretation zai kawo in ka fahimci naka wani ma ya fahimci nasa to shikenan kowa ya dauki abin da yake dama kaga addini ya koma zaɓi sanka zai zama kenan ashe ba fa'idar a aiko manzo kuma ya zama cewa sakon da ya zo da shi babu tabbas a ciki shi yasa a yanzu zamanin yanzu sai ka samu mutum ya karanta aya ko ya karanta hadisai sai ce waɗannan abubuwa ne da aka saukar da su a wani zamani can baya kullum ina faɗin wannan zancen na san me nake faɗi ko na san da su wa nake su ba masu sauraron sun san da su ake cewa zaka ji mutum yana cewa ai waɗannan nassoshi ne aka saukar da su in the 7th century ko na miladiyya yaushe za a zo ana mana amfani da su a 21st century lokacin da an ci gaba an waye kwakwalwa ta buɗe to duk wannan zancen me yake nufi yana nufin a wancan lokaci kwakwalwa ba a buɗe take ba lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san me suke ba shi yasa lokacin ana cewa ku bi hanyar sahabbai yanzu sai ka ce da Allah sahabban nan fa su ma sun yi ta rikici tsakanin su duk akwai politics ma a cikin abubuwan duk a hana ka amfani da abin da suka kafa hujja da shi ana yi wannan ko ba ai to wannan shine duk waɗannan masu rubuta waɗannan su suka bude waɗannan kofofi har aka gina wasu abubuwan a kansu za mu zo dai mu ƙara jin wasu daga cikin waɗannan zan tsallake wasu maganganun nasu suna da kamanni da juna mu je na gaba nan oho duk an faɗe su a dunkule suke ai yazan ƙarshen zancen nasu ke in ka bi su a hankali za a ga goma ne ai al-istirak wal majaz abu biyu ne yawwa ba ɗaya ba ne la'alla kila haka ka lissafa haka nan at-taksis bil ashas wal azmina shi ma abu biyu ne yawwa taqdim da ta'khir duka abu biyu to mu je abu na gaba daga cikin mafasid din da zaka samu kafin mu je wannan na gaban akwai abubuwa uku zaka fahimce su akan wannan ka'idar ta abubuwa guda goma na farko shin wannan zancen yana nufin duk wani mutum da yayi magana a duniya ba za ka iya daukar yaqini a zancensa ba sai ka samu waɗannan sharuɗan guda goma yanzu misali idan mutum ya zo gaban mu nan ya dauri wannan ya bude shi ya sha sai ya fada da bake shi na sha ruwa ko babu karinar ma a sai ba ku gani ba sai kawai bude bakin sa yace na sha ruwa yanzu wannan yaqini za ku dauka ko kuwa sai an bi waɗannan sharuɗa guda goma za a ce to me yake nufi da ruwa sai an tabbatar da ruwan yana nufin ruwan sha sai an tabbatar da yauwa ruwan ma na sha ne tukuna ba na kwata ba ba kuma na kaza ba na kaza ba sai an tabbatar da babu majazi babu istiraki babu taksisi babu takdimi babu ta'khiri kalmar da ya faɗa fa jumla ɗaya ce na sha ruwa shikenan kuma a ce wai wannan magana baki ne ba ce to kaga ko duk wanda ka gaya ma wannan zai ce a wannan ai rashin hankali ne kuma ƙarya ne yalzam kenan a ce duk lokacin da zamu yi magana sai an tabbatar da waɗannan sharuɗan kaga ko ba haka ba ne to ya za a ɗauki maganar Allah a yi mata ɗaurin nan in ɗan adam ba a yi mata wannan ɗaurin ba ko ba ku gane zancen ba yanzu idan ka je kotu akwai kes tsakanin wani kuma ga lawyer ya zo inda waɗannan abubuwan za a bi ba wani kes da za a iya gamawa da shi har abada saboda duk abin da mutum ya faɗa za a ce to abu sharuɗan malar razi guda goma ne domin in ba a bi su ba ba za mu tabbatar da yaqinin maganar wannan mai maganar cewa haka yake nufi ba to ka ko in ba yaqini ya za a yi masa hukunci to sai a zo a ɗauki maganar Allah ita kuma a yi mata wannan ƙudundunan a ce ba za ka fahimci aya ba ba ka fahimci hadisi ba sai ka bi waɗannan su masu yadda da wannan za su ce ai ku ne ba ku gane me yake nufi wannan zance ne kada dan adam mai magana a ce duk duniya ba wanda ya fahimce su sai shi kadai to ya rike kayan zaman sai a ce gare bai yi ba in ka ga raddin da malam ibnu taymiya yayi a cikin dar'u ta'arudul aqli wan naqli akan wannan magana ina so ɗaliban ilimi da Allah su je su karanta da za a samu wani gurzo ma a cikin su yayi mana talhisin wannan gurin inda yayi magana akan waɗannan abubuwa din guda goma a ce a samu ka fahimce shi yadda ya kamata haka ibnul qayyim a cikin as-sawa'iqul mursala yayi raga-raga da wannan zancen har sai da ina ga mana yadda ya kasa abun ma kira shi dagutu dagutu ne da aka sawa mutane dan su hana su fahimtar qur'ani da hadisi da aiki da qur'ani da hadisi to sannan shin mutum abu na ukun kenan mutum akwai wanda zai iya gaya mana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun da suka yi wajen fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun lura da wannan abubuwan guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana sun tsaya sun ce ina dokokin razi guda goma nan ina suke mu bi mu tabbatar da annabi yaqini yake nufi sannan ai aiki da hadisi zaka duk waɗannan hanyoyi ne na hana mutane aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai tufka da warwara da yawa a ciki mai yawa ko a ciki to abu na gaba daga cikin waɗannan barnoni ko barnace shine rattabu ala ma sabaqa tunda sun ce qur'ani da hadisi menene su adilla ne me lafziya dalilai ne na lafazi dalilin lafazi la yadullu ala al-yaqin ko abu nabi kuma suka ce zai samu yaqinin ne in ya cika shuruda guda goma to karkashin wannan tunda sun zo da wani abu da ba zai yiwu ba sai suka ce to tunda haka ne haramun ne ai aiki da hadisi fil aqliyati allati tatatallabu al-yaqin cewa duk abubuwan da ake gina su akan hankali wanda suke neman yaqini to haramun ne ka kafa hujja da qur'ani haramun ne ka kafa hujja da hadisi haka suka kira mumtani in sun ce mumtani istilahi ne na mantiki ma'anar sa kamar a ce haram ba zai yiwu ba an hana waye hana su suka hana ba shari'a ba amma su sun ce ba daidai bane kai amfani da tamassuki shine suka ce annat tamassuka bil kitabil aziz والسنة الصحيحة في الأمور العقلية محرم لا يجوز كف حجة ده قرآني ده حديثي الأمر هنكلي الأمر هنكلي نسنا نبون الأمر أكيدة الأمر ده هنكلي نزي لسكيسو يكوم قدر لسكيسو دو من سنتي حركر واتو برنادة تكيسيوان أنا أكيدون فجماعة wani abun wallahi da ka san shi kila wani ya shiga zafin kai tsitsine waɗannan malamai to amma ba haka tunda malamai ba su kafirta su ba bai kamata ka shiga wannan ba abin da nake faɗi shine mutun su abin da suke cewa babun aqida in ka ji sun ce babul aqliyat suna nufin babun aqida domin sun ce a babun aqida haramun ne a yi taqlidi kun taba jin wannan zancen haramun ne ayi taqlidi me taqlidi ka bi ra'ayin wani ba tare da ka san hujjar sa ba shi ake nufi da taqlidi kamar da mutum zai yi taqlidin mazhabar imam malikiya yace shi yana mazhabar malikiya koda mas'alar da bai san dalilin ta ba yana bin malikiya to a harkokin fiqhu mun sani dama dole tunda ba kowa ne malami ba lalle a samu taqlidi da yau mun nan ai duk mukallidai ne akwai matsalolin yanzu in ka ce kowa sallar da yake yi din nan sai ya kawo maka hadisi tun daga kabbarar harama zuwa assalamu alaikum ai azaba za shi ko ba ka bane in ka ce Allahu akbar ka kuma dora hannun dama da hagu a ce sai ka kawo hadisan da suka zo daga manzon Allah sai ka ce haddathana wani ka ce wani ya ruwato kaza da kaza da kaza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam a ce komai sai ka kawo istidlali akan sa shine fa ma'anin ba muqallidi kai ke ko ba kun fahimci wannan to sun ce a babin aqida haramun ne ayi taqlidi kun san me suke nufi abinda suke nufi wajibi ne akan kowanne mukallafi yayi binciken sa da kansa kada ya bi binciken wani yayi bincikensa ya gano Allah akwai shi yayi bincikensa ya gano annabawa gaskiya ne yayi bincikensa ya gano mala'iku gaskiya ne ta hankali in yace Allah akwai shi saboda Allah madaukaki yace afillahi shakku ko Allah akwai shi saboda yace Allahu khaliqu samawati wal ard kai da kowace aya da yace Allah yace kaza to taqlidi kai taqlidi kuma laifi ne a aqida dole kai binciken ka wannan ne cikin mafi barnar kalmar da aka faɗi a babin abin da ya shafi aqida a musulunci Allah madauki ya sauke to karkashin wannan sai suka faɗi wannan kalma cewa tamassuki da qur'ani da hadisi barna ce saboda abin da ya shafi aqliyat ilimin aqida to ba a riko da qur'ani da hadisi sai dai a riko da hankali wannan kurukuru suka faɗi wannan akwai magana da ta fitowa kurukuru akwai maganar abul ma'ali aljuwaini akwai ta razi din da muka yi magana akan sa dazu akwai ta al'amidi ta amidin zan karanta mana yanzu mu ci al'amidi yana cewa yana da littafi abkarul afkar yana nan shi ma ina da PDF din a nan a computer abkarul afkar al-amidi yana cewa wa rubbama starwaha ba'dhu al-ashabi fi ithbati as-sam'i wal-basar lillahi ta'ala ila dhawahira waridatin fi al-kitabi was-sunnati yace la'alla wasu daga cikin malamai sunan al-ashab yana nufin dai mutanen mu sukan tafi zuwa ga su kafa hujja da zahirin da yazo a kitabu was sunna wajen tabbatar da siffar as-sam'i lillahi da kuma as-sam'a siffar al-basar lillah ku ji ba wai kila wasu sukan tafi cikin alqur'ani su samo dalili da yake tabbatar da cewa Allah mai ji ne Allah mai gani ne منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا daga cikin su akwai abin da ke nuna cewa Allah yana ji kuma yana gani ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah da yake cewa innallaha sami'un alim akwai wata wannan aya innallaha sami'un alim akwai ta aure da yawa a cikin alqur'ani wa minha ma yadullu ala nafsi sam'i wal basar akwai abin da ke nuni akan siffar ita kanta as-sam'i wal basar yana nuni zuwa gare ta ka kaulihi ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara sai zo da fi'ili mudari'i asma'u ko fi'ili ne mudari'i wa ara shi ma fi'ili ne mudari'i sai ce kun ga wannan ai ya nuna Allah na ji ko Allah na gani kuma sannan wancan kuwa sami'un alimun ko ya zo shi a sigar suna ma yawa ya zo kuma da alifu da lam ma aunuri innallaha huwa as-sami'ul alim ko akwai duk wannan a cikin alqur'ani yawa to sai yace ila ghairi zalika min adh-dhawahir da makamantan waɗannan dai na zahiri zahiri kasan abin da sai ni da zahiri abin da ba a zurfafa tunani a kansa ba kawai dai abin da apparent meaning na aya in ka karanta kafin ka yi tunani mai zurfi shine ma'anan zahiri yawa da makamantan waɗannan sai yace da Allah ku saurara وهي غير مفيدة لليقين waɗannan ayoyin ba sa ifadar yaqini ba za ka fahimci yaqini akan cewa ana tabbatarwa Allah sam'i da basar ba daga wannan aya wata ita ba wala khuruj laha an adh-dhanni wat takhmin ba ta fita daga zato da takhmini ba yaqini dai babu shi a wannan aya dan Allah ka ji wannan Allah ne bai faɗa tun zuwa nan wanne yaqini kake nema daga maganar Allah ko ni ne ban gane jama'a ko me masu karanta da suka ce wannan zancen kuskure ne ko su ne basu gane ba ba sai yiwu ba magana ce zahirul butlan kurukuru barna ce kuskure ne a cikinta to bari ku ji sai kare zancen sai ya ce wattamassuku bima hadha sha'nuhu fi ithbati sifati nafsiyyati wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani'un wannan shine khabar din ko a muku li'irabin magana tasa mubtada jumla ce ismi ta fara da mubtada dan ya ce wattamassuku kun ga mubtada ne yawa ina khabar din sa ka tafi can shine mumtani'un wattamassuku yurqu bima hadha sha'nuhu da abinda sha'anin sa shine haka me ma'anar sha'anin sa shine haka abinda wannan shine irin abinda ke fa'idantarwa baya fa'idantar da yaqini bai fita daga zannui da takhmini ba fi ithbati sifati nafsiyya wajen tabbatar da sifati nafsiyya wannan sifatul ma'ani din nan wadanda suke talzamu zatallahi ta'ala waɗannan sifofin suna ce musu sifatul ma'ani suna ce musu kuma as-sifatul nafsiyya dina cikin istilahin su to kafa hujja da ruko da irin waɗannan ayoyi wajen tabbatar da sifofi ga Allah madaukaki wa ma yutlabu fihi al-yaqin da kuma duk wani abu ma da yaqini ake nema a cikin sa to wannan tamassukin menene mumtani'un haramun ne shine ma'anar mumtani an hana ba zai yiwu ba kaga yanzu dai kuru-kuru an hana ka aiki da Qur'ani da hadisi saboda me saboda babu yaqini a cikin su in ji su to wannan fa duk malaman nan malaman ash'ariyya kuma maganganun nan suna nan a cikin littattafan da suka rubuta na harkar ilmul kalamin nan babin aqida wanda wajibi ne dole ayi amfani da yaqini a ciki a wani wurin yana cewa wala allal khasma kad yatamassaku ha huna bi zawahira min alkitabi was sunna kila abokin zance zai kafa hujja da qur'ani da hadisi wa aqwali ba'd al-a'immati da maganar wasu malamai wa hiya bi asriha dukkanin waɗannan kuma zanniyatu zanniya ne ba yaqiniya bane babu yaqini a ciki zato ne wala yasughu to kun gani shi ma wala yasughu bai halatta ba istimaluha fil masail al qat'iyyati aka fa hujja da su ay amfani da su a mas'aloli da ake neman qat'i wato yaqini fali hadha dan haka ne ma asarna al i'rad anha muka zabi mu bujire musu mu kawar da su mu kawar da kanmu kawai daga kansu ba za mu saurare su ba walam nushghil az-zamana bi iradiha ba mu bata lokaci ma mu kawo muku su waɗannan ayoyi mun san da su cewa Allah ya ce kaza ya tabbatar da siffar kaza Allah ya ce kaza ya tabbatar da siffar din mun sani kawai bata lokaci ne saboda ba yaqini a ciki sai sa ku ga mu ma mun aji malan amidi Saifuddin al-Amidi kuji Saifuddin kuma to waɗannan irin maganganu ga sunan da yawa a cikin waɗannan littattafai da suka rubuta kuma a cikin su waɗannan maganganu ko in ce a cikin waɗannan littattafai da suka rubuta waɗannan maganganu daga nan suke so a dauki aqida sun ce wajibi ne a babin aqida sai ka bi wannan hanyar in ba haka ba to kai kuskure dan me zaka dauki zahirul qur'ani wa zahirus sunnati akwai wasu abubuwan kafin abu na gaba musan lokacin namu ba ko da saura sai ce wa hahu akwai abin da zaka iya tambaya da malami suke tambaya cikin raddin da malamai suka yi wa irin wannan tunani nasu suna cewa yanzu dan Allah ya ku bayin Allah kuma ni ma ina tambayar ku waye yafi Allah sanin abin da ya kamata ya amfani da shi na lafazi wajen ba da labari akan kansa babu wanda kai Allah a cikin dan adam kuma wane ne yafi kowa sanin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka aje maganar Allah ka aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin labarin Allah a labarin sanin Allah a labarin da mu ba ganin Allah muke baballantana mu ga haƙiƙa ta ina za mu samu yaqini in ba ta labarinsa ba an fahimci abu Allah ba ka iya ƙiyasinsa a kan wani abu da ka sani duk abin da ka sani ba shi ne Allah ba da ƙiyasi zai yiwu to shi ne sai ka ce to tunda mun ga mai kama da Allah to shi ma siffofi irin na jikinsa to su ne irin siffofin Allah da haka ne abin sai maka sauki to ba haka ba ne Allah babu wanda ya kama da shi don haka in ya faɗi wata kalma a cikin alƙur'ani ya siffanta kansa da ita kai yanzu ka zo ka ce wannan maganar ba ya ƙi ne sai ka yi bincike na hankali don haka a ajiye zahirin ƙur'anin nan da hadisai saboda akwai ɓarna a cikinsu wannan kuma shi ne tattaunawa mu ta gaba yau sun ce zahirin alƙur'ani ya dullu alal batili wa alal kufri don haka dole ne sai an canza wannan zance in ba haka ba sai a fada cikin barna da kafirci za mu zo mu ta'aliki akan wannan daba yanzu kun ga kenan ashe kamar ana gaya maka maganar Allah akan bada labari akan Allah shi kansa to ba tabbace bace babu yaqini a cikin ta to ina za mu samu magana da za mu san Allah ashe kenan ya zama babu wanda zai san Allah to babu magana kuwa da take ta suddu anillahi wa an sabilillahi wa an dinillah irin wannan magana to kuma duka malaman ash'ariya ne suka karrara ta amma suna ta faɗa a duniya wasu ne ahlus sunnati wal jama'a da wannan zancen ka rusa qur'ani ka rusa hadisai ka dauko zaurancen mantiki da ilmul kalami to hakimuha ala qaulillahi wa ala qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama shine daidai wannan ba haka ba samsam ba zai yi kuma a ce su kaɗai suka fi kowa fahimtar waɗannan al'amura hatta ma harkar mantiki ɗin da sai dai insha Allah ku samu wani a cikin ku ya karanta daru ta arudil aqli wan naql idan ɗalibin ilimi mai ƙwari ne da zai iya fahimtar maganar Ibn Taymiyyah dan tana da wahala yawa sannan mu duba har yanzu mu gani lamuran nan fa lamura ne da hankali baya aiki a cikin su to ya za a yi kuma a zo a ce mu ajiye nafsi mu yi amfani da hankali bayan hankali baya aiki a cikin waɗannan al'amura sanin Allah da sanin akwai mala'iku ko ba mala'iku da sanin tashin alƙiyama duk ba mu je ba amma Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani to za mu zo dai mu je daga cikin waɗannan abubuwan sannan kuma tambayar da malami suke har yanzu in ka ce a yi amfani da hankali to da hankalin wa za a yi amfani da hankalin Abul Hasan al-Ash'ari ko hankalin al-Baqillani ko hankalin al-Juwayni ko hankalin Ghazali ko hankalin Ibn Furq ko hankalin Razi hankalin at-Tabtazani Saifuddin al-Amidi kowa duk waɗannan sune manyan da suka kafa waɗannan maganganun hankalin wa domin kowa ya sani dukkan mu nan hankalin mu daban-daban ne ko ba haka ba to in ba Qur'ani ba dama me ya hada mu ma Qur'ani ne ya iya hada mu saboda shine dama gaskiya in ku kowa ya ce hankalinsa zai dauka yanzu ko a shari'a yanzu ku gwada ku gani salloli nawa muke a rana biyar yanzu idan aka bar mu aka ce mu aje waɗannan ayoyin ko mu aje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mana magana akan salloli nawa zamu kowa ya je amfani da hankalinsa ya ga sallar da zai da Allah ra'ayoyi nawa za a samu a duniya gurgurdan yawan mu mutanen duniya gurgurdan ra'ayoyin da za a samu kowa hankalinsa zai amfani da shi wani ya ce kai ni raka ɗaya ma zan iya a kullum shikenan Allah ya kyauta lokaci yayi ko to mu yi hakuri to mu bashi haka zaman mu na gaba wato zancen ba daɗi ne da shi ba amma kuma in baka ji barnar da take ciki ba ba za ka samu fahimtar yadda ya kamata dangane da waɗannan al'amuran ba za ka nemi kai ta ba waɗannan mutanen uzuri ka ce dan me manyan malamai irin waɗannan duk su yi magana ku zo ku ce ba daidai suke ba amma in ka ji me suka faɗi bayan ka gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka dawo hankalinka sai kuma ka fahimci sababin da ya kai su zuwa ga wannan kuma wani mataki ya kamata kai ka iya ɗauka insha Allah gaba za mu tashi a kan waccan magana da na fara ambata cewa Qur'ani da hadisi in ka bi su to kamar in ka bi su ka ƙi bin wannan hankalin nasu to za su kai ka zuwa ga ɓata da kafirci wannan shine lazimin maganar su bal wasu ma sun sarraha sun faɗa ba lazimin magana ba tuhumar su ne da cewa an dangana musu alƙaunu bil lazim yawwa lazimul qawli a dangana musu shi a ce yaquluna bihi a'a bal ba'dhum sarrahu bidhalika cewa innal akhdha bi zawahiril qur'ani yana cikin abin da ke kaiwa kafirci wasu sun faɗa na yi ishara zuwa ga wannan to zaman mu na gaba shine zamu tattauna akan wannan mas'alar insha Allah Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah kuma ya tabbatar da mu a hanya ta gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar da ba ta falsafa da ilmul kalami ba hanyar qur'ani hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am eh an ce sa muka tsaya kawai yi tambayar na'am ta kalidanci eh na'am wannan bai ina zancen su masu ilmin kalam su suke faɗi ba ni na faɗa ka gane na'am na'am lalle baka fahimci zancen namu dama ina tsoratarwa ne nace su fa a ra'ayinsu cewa suka yi ababun aqida ma ba za ka ɗauki Qur'ani ka kafa hujja da shi ba sai ka yi binciken kanka saboda me sun ce bin Qur'ani da sunna ta kalidi ne to amma a zance na gaskiya a musuluncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko musuluncin sahabbai musuluncin su Imam Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal taqlidi yana shiga kowane babi duk mas'alar da ba za ka iya samun yaqinin fahimtar dalilanta da kanka ba dole ka bi wani malami ka fahimci abu dawa shi yasa nake gaya mana ya dazun baka ji ba nake cewa dinnan mafi yawan mu duk muqallidai ne dole ne sai ka yi taqlidi kuma dama shi ammi wanda ma malami da ya kai matsayin ijtihadi ba ai dama farduhu shine taqlidi wajibi ne ma ya zama muqallidi ba iya fiqh ko ba har aqida eh zaka ce an gaya min kaza hadda sanawa ne ka fada na yadda in dai gaskatawa shi ake nufi da taqlidi to ai wajibin mu ne dole ne mu yi taqlidi an fahimci abu yanzu ka gane zancan yau na'am shi me taqlidi akwai inda zai zama abin zargi a mas'alar da ko mutum mujtahidi ne ya kai sanin mas'aloli yadda ya kamata ya san adilla shari'iyya ya san qur'ani da tafsiran sa ya san hadisi duka to lalle ya bi gaskiya kada ya bi ra'ayin wani bayan bai fahimci dalilin sa ba in ya bi ra'ayin wani bayan bai fahimci dalilin ba ya rubu da neman dalilin kawai ya bi wani alhali mas'alar ba ta cikin mas'alolin da ya halatta ai hakan a cikin ta to yayi laifi amma matsalolin tsarki da alwala da manna wajibin mu ne hakanan matsalar aqidar kuma dole ne ka bi abin da aka gaya maka saboda waɗannan matsalolin mai na gaibi harkar gaibi ko dole in ba taqlidi mai kake da shi dole ne mai taqlidi harkar gaibi ne kuma wa za mai taqlidi nusus to bin nususi ai ba taqlidin ra'ayin wani bane ko ba haka bane yawa kokari ne na fahimtar nassoshin a kuma yin aiki da su na'am amma zancen ya bayyana haka yau to idan mutum dalibin ilimi ne bincike yake yi ya gano kurakuran ciki dan ya musu martani ba laifi a kansa amma in dai neman shari'a yake to zai yi laifi sosai a ce yana karanta irin waɗannan littattafan na ilmin kalami da falsafa ai shi yasa malamai har hanawa suke Malam Ibn Qudama ka san shi Ibn Qudama al-Maqdisi mai littafin al-Mughni shi kuka fi sani ko yawa yana da littafi sunansa Tahrimun Nazari fi Kutubi al-Kalam haramcin karatu a littattafan ilmul kalam littafi ya rubuta don haka ya kawo nassoshi cewa duk wanda ya karanta ilmul kalam yayi bincike a ciki to ya aikata laifi to kawo ko ashe ma'ana sanin waɗannan al'amura in kana yi ka kokari ka sani dan ka gano kuskuren dan a mai da martani kamar irin wannan da muke yi babu laifi amma ashe neman shari'a kake a ciki kake neman yadda zaka bautawa Allah to ka aikata laifi kwarai wajibi a rabu da irin wannan harkar kamar yadda na ambata falsafa din nan da ilmul kalami ba abin da ya jawo mana matsalolin da muke ciki irin waɗannan al'amura cewa kuma wai ba za a fahimci Qur'ani ba da hadisi sai an bi wannan hanyar wallahi gaskiya kuskure yau sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi falsafa ba ba su yi ilmul kalam ba kuma sun ga shi yasa su waɗannan mutanen fa da nake gaya muku sun san wannan zancen da nake yi ba wai ina nufin na zamanin yanzu ba tun a baya an gaya musu irinsa cewa suke ai sahabban abin nan suna da naivety kaga dai ana nan an koma su kan sahabbai cewa ba kawai wai ai tunda talakawa ne ordinary mutane ba masu bincike ba ne tunda ba su san philosophy ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bin su haka kawai wai ya dan bi su ne haka dan dai a zauna lafiya wannan yana cikin abin da za mu tattauna nan ga sun tuhumi sahabban suna tuhumar sahabban akan cewa ba su ma da fahimta su ukuli irin nasu hankula irin nasu yafi na sahabbai wa idan mun sahabbai tunda ba shi wai haka ka san wai ai mutanen larabawan kauye ne kawai su ordinary dan haka shi sa annabi ya magana da hankalin su zai rika karba shi kawai ya gaya musu amma wannan binciken dama namu ne su inji suke Allah ya san so sai wa alaikum salam wannan ai fili ne na ilimi da suka karance shi ba haka kawai da gangan suka wai kuskuren hanya suka tsinci abun ba su fahimce shi ba ka'idoji ne suka sanya su batan tun farkon sa shine bin wannan hanya ta philosophers anan matsalar ta same su yawa da suka ki bin hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da irin su Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da su sun san wannan abin suka yi watsi da shi a zamanin Shafi'i akwai masu ilmul kalam yayi magana akan su zamanin Ahmad bin Hanbal akwai duk sun hana sun ce sam mu Allah har zamanin Imam Malik ba wani mutum ya zo ya ce zai hira da Imam Malik wai su tattauna a danyi debate a ga waye da gaskiya zai ce a addini na ni ba na debate bane inji Imam Malik yace yanzu idan nayi debate da kai in ka kada ni to ya zami yace sai ka bi ni ni kuma in na kada kai fa sai yace sai in bi ka sai ce to in wani yazo kuma wanda yake ajdalu minna wanda yafi mu iya musu da ni da kai sai mu ya zami yace sai mu bi shi sai ce a to ni kaga kenan ashe waɗannan mutanen ba za ka ce wai a zamanin su ba su san akwai wannan zance ba da ka san akwai amma suna da ilimin qur'anin su da hadisi suka rike shi suka ce anan gaskiya take ba za su bi wannan debate din ba su akan yaqini suke na qur'ani yaqini kuma na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka duk mutumin da yake son yin addini na gaske to ya bi hanyar ahlul hadisi wanda suka kama qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بارك الله فيك